A Laraba ne dai labarin sakin mutanen da ƴan bindigan suka kama ya dinga yawo a kafafan sada zumunta. Har ma wasu daga cikin masu yaɗa labarin na cewa an sako mutanen kuma sun koma gida wajen ƴan uwansu a wannan rana. Sai dai ɗaya daga cikin ƴan uwan waɗanda aka sace ya ce wannan labari ne na ƙanzan kurege. Malam Sani Lawal ɗin da ƴan uwan shi biki hannun ƴan bindigan ya ce su ma a kafafan sada zumunta suka ga wannan labari na yawo a wannan rana.
A matsayina na ɗaya daga cikin waɗanda suke jagoranta al'umma na fafutukan an tabbatar da dawo da ƴan uwanmu, ina so in gaya maka kuma jama'a su ji babu ƙamshin gaskiya a cikin wannan abu ko kaɗan. Ba mu san daga inda ya faru ba, wanda ya yi ba mu san manufar da ya sa yi wannan abu ba, amma muna sa rai in Allah da wannan ba daɗewa ba muna da kyakkyawan zaton ƴan uwanmu za su dawo tare da mu, amma a yanzu wallahi tallahi babu wannan magana a tare da mu.
A kwanakin baya lokacin bikin sallah an ga shugaban ƙasa yana ba da umarni ga jami'an tsaro cewa su rinka tuntuɓar ku kuma su yi ƙoƙari. An fara tuntuɓar ku?
To gaskiya mu shugabannin wasu daga cikin mu mun samu zantawa da hukumomin tsaro kuma mun yi maganganu wanda shine yasa ma kaga nake da kyakkyawan zato a yau kwana 72. So muna sa ran in Allah ya yarda ba za a yi kwanaki nan gaba na dadewa ban Allah da za su dawo.
Wannan dai ba shine karo na farko da labarin ƙanzan kurege ke yawo game da sakin mutanen da ƴan bindiga suka kama ba. Abin da yasa masani akan harkokin tsaro Manjuya Hashin Kwamirtaya yace wannan salo ne na saka siyasa aka fito da shi.
Wato shi irin wannan al'amari yakan faru ne bisa dalilai na siyasa. Waɗansu za su yi amfani da wannan ne ya zamanto kamar suna shagube akan ga wani al'amari wanda yake ya kamata hukumomi su mai da hankali a kai, amma ba su mai da hankali a kan shi ba. Kila sun bage akan waɗansu abubuwa da yake su suna neman mafita akan abin da ya shafe su ne ko ya shafi mulkin su kawai. Ya zamanto kamar wani sako ne waɗannan suke nufin turawa jama'a kafa a yaudare su maimakon kai su fito su ce ga wa'en suna hannun wa'en da aka yi garkuwa da su ba a sako su ba, kawai sai su nuna cewa ai an ma sako su, wato ana nufi gwamnatin ma har ta yi kokari. Wannan kaga yana nufin wani shagube ne. In ya so abinda su wa'en nan da suka siyasantar da abin suke so shine su ji cewa daga bakin ƴan bindigan nan an samu bayanan da ke ƙaryata gwamnati, wannan shine dalilin da yasa na ce an siyasantar da abin ne. Ita kuma gwamnati ya kamata ta yi da gaske ta maida hankali akan abin, in ma da ta yi shiru ne to ya kamata yanzu ta sani mutane fa hankali yana kanta kuma ana ganin gazawa.
Mai magana da yawun hukumar jiragen ƙasar Najeriya Malam Mahmud Yakubu dai ya shaidawa muryar Amurka cewa su ba san komai game da sakin waɗannan mutane ba. Wanda ke shi Malam Sani Lawal ɗin da ƴan uwan shi biki hannun ƴan bindigan ya ce kwanaki 70 dai suna cikin wani hali.
Muna da damuwa fata misaltuwa ba za ka iya faɗin shi ba sai wanda yake cikin irin wannan yanayi. Tabbas jama'a su sani babu wani wanda aka saki. Mun tabbatar Hajiya wanda ita ce tafi kowa shekaru a wurin shekara 85 da kuma ɗiyarta ba su dawo ba.
Har yanzu dai babu wani labari game da cigaba da zirga-zirgar jiragen ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna tun bayan yunkurin cigaba da aikin da ya karo da zanga-zangar ƴan uwan waɗanda aka sace a Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.